ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، muna masu farawa da yabo da godiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya rayar da mu muka shaida watan Ramadana na wannan shekara ta 1447. Mun gode wa Allah akan wannan ni'ima da ya mana mai girma. Yau muna ɗaya ga watan Ramadana a wannan shekara ta 1447. Ina mai muku bushara da yi wa kaina da dukkan 'yan uwa da kuma congratulating dinmu akan zuwan watan Ramadan. Sunna ce ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yubashiru ashabahu biqudumi shahar mubarak, kamar yadda hadisi yake a cikin Musnad na Imam Ahmad bin Hanbal alaihi rahmatullah, hadisi na 7148. Idan wata Ramadana ya zo, yayyan halitta in an shaida an ga jinjirin wata, sai ya zo ya ce wa sahabbansa, atakum ramadanun shaharun mubarakun, wato Ramadan wannan wata mai albarka ya zo gare ku. Bil haƙiƙa zuwan wata Ramadana albarka ne, alkhairi da albarkan da ke ciki har ga Allah ba zai iya misaltuwa ba. Sai ya ci gaba da bayyana daga cikin falala da garabasan watan, ya gaya musu cewa a cikin wannan wata ake buɗe ƙofofin aljanna, wato shiga cikin aljanna yakan zama bulus a Ramadana. Akan kulle ƙofofin wuta, shiga wuta yana da wahala. Don me dalili? Yace an ɗaure shaiɗanu. In kaga ɗan adam a Ramadana yana saɓon Allah ba dare babu rana, to shi ɗin ma shaiɗan ne daga cikin mutane. Amma asalin original shaiɗanun an riga an ɗaure su. Safiyayyen halitta ce, duk wanda aka haramta masa alherin Ramadana, wallahi an haramta masa alheri. Duk wanda alherin watan nan ya kubuce masa, alheri ya kubuce masa. ‘Yan uwa, a wannan wata mu dage na farko da kame bakinmu daga sabon Allah, kame idanmu da hannunmu da ƙafarmu daga dukkan nau’in sabon Allah. Mu yi ƙoƙarin yin azumi lafiyayye, sannan mu yi ƙoƙari mu tabbatar da mun shagaltu da karatun Ƙur'ani. Mu dage da ciyar da mutane fi sabilillahi, gwargwadon abin da Allah ta'ala ya bamu. Mu dage da yawan karanta Ƙur'ani. Mu dage matuƙa da gaske zuwa gaida marasa lafiya. Mu dage da yawan yin sadaka ta kowane irin ɓangare. Mu yi ƙoƙari mu dage da yin salloli a cikin dare. Mu dage da yawan yin istighfari zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, tuba zuwa gare shi. Dukkan nau'in ayyuka na alkhairi a wannan wata mai albarka na Ramadana, ni da kai da su ana buƙatar mu yawaita. Muna roƙon Allah ta'ala ya bamu ikon maraftan wannan bako mai albarka. Wannan za mu fara darasi na yau, kuma in ba na manta ba, wannan shine darasi na shekara ta 11 da muke yi a tafsirin Ramadana a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wusatu, Abuja. Akalla wannan shine shekara na 11 a jere, ba mu taɓa fashi ba. Muna roƙon Allah ta'ala ayyuka da muke na alkhairi Allah ya karɓa, wuraren da muka kasa muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana, iyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu, duk ayyuka na alkhairi da muke muna roƙon Allah ta'ala ya ba su ladan, ƴaƴanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu, ƴan uwanmu da aminanmu da suka riga mu gidan gaskiya duka Allah ta'ala ya gafarta musu. Allah ya rayar da mu akan addininsa, ya dauki rayuwar mu akan imani. Allah ki sa mu gudu tare, mu tsira tare, mu shiga aljanna tare. Akwai media to ba a gama tantance media da za su sa karatu ba, amma a yanzu an samu guda 50 da 53, sauran an gama tantancewa zai ci gaba da kawowa insha Allah. Waɗannan duka mutane na media bayan Allah ne da ke ɗaukan nauyin darasin, su saka da fatan Allah ta'ala ya ba su cikakken lada. Kaga wanda suka yi wannan hidimar Allah ta bai san kuma ciyarwa iri nawa suka yi. Wani a nan zai iya ciyar da abinci a kullum sama da mutum 5,000, kuma ya yi wannan ya zo kuma ya ɗauki nauyin isar da saƙo zuwa ga al'umma. Wani kuma yana zaune shi da ya ciyarwan ba bai yi wannan ɗin ba, amma duk wanda ya aikin alheri shi kuma aikinsa sai ya masa hisabi. Shi babu aikin alheri ɗaya da aka sani ko a lungun anguwarsu ya taɓa yi, ko sharan kwalbati bai taɓa yi ba na aikin alheri, amma duk wanda ya aikin alheri to shi sai ya yi comment, su ƴan comment ne. Amma in aikin alherin aka ce ina nasu babu fala saddaka wala salla, to Allah ya kare mu daga zama ƴan comment ba aikin alheri. Na farko wanda ya ɗauki nauyin midiya guda 10 shine Alhaji Ibrahim Muhammadu Gerawa, GMD na Gerawa Group of Companies. Na farko Radio Kano AM. Na dare. Sai na uku Dalla Dalla TV 10:11 na dare. Sai na hudu GCMS Radio FM 101 Gezawa daga 11:12 na dare. Sai na biyar Katsina State Radio AM 92.1 daga 2:02 na rana. Sai na shida ARTV FM da kuma TV Kano Nelsat daga 10:11 na dare. Sai na bakwai NTA House of Star Times and Nelson daga 9:10 na dare. Sai na 8 NTA Kano Star Times daga 11:12 na dare. Sai na 9 JTV Jigawa Nitcom Sat and Star Times daga 10:11 na dare. Sai na 10 Royal Radio FM 101.5 Sokoto daga 10:11 na dare. Sai kuma Media Station na 10:11-22 wanda ya dauki nauyi shine Alhaji Ibrahim Bagudu. Na 11 shine Eagle Radio Bauchi FM 93.5 daga 9:10 na safe. Sai na 12 NTA Sokoto Network Center Channel 7 TV daga 6:00-7:00 na yamma. Sai na 13 NTA Birnin Kebbi Channel 39 TV daga 11:00-12:00 na dare. Sai na 14 FRCN Radio Nigeria Kaduna AM daga 5:00-6:00 na yamma. Sai na 15 NTA Maiduguri Network Center daga 10:00-11:00 na hantsi. Sai na 16 Unity FM Jos 93.3 daga 7:30-8:30 na dare. Sai na 17 Equity FM 103.5 Birnin Kebbi daga 4:30-5:00 na yamma da kuma daga 6:30-7:30 na dare. Na 18 NTA Gashuwa Yobe State daga 8:00-9:00 na dare. Na 19 NTA Jos Network Center daga 3:00-4:00 na yamma. Sai na 20 ASAP FM 99.5 Radio Bauchi daga 12:00-12:30 na dare. Na 21 GMC FM Radio Gombe daga 1:00-1:30 na dare. Sai 20 na 22 Sat I Africa TV Star Times Nitcom Sat and Free TV daga 10:00-11:00 na dare. Sai na guda 3 na gaba Alhaji Shehu Abubakar Dauki Nauyi na 24 da NTA Gombe Channel 5 daga 8:00-9:00 na dare. Sai na 25 NTA Bauchi Channel 9 daga 10:00-11:00 na dare. Na 26 NTA Kaduna Network Center daga 2:00-3:00 na rana. Sai na 27 da 28 wanda ya ɗauki nauyi shine Akidek Muhammad Dalladi. Ya ɗauki nauyin Sunna TV daga 11:00-12:00 na dare da Unity FM Jos 93.3 daga 9:00-10:00 na hantsi. Sai na 29 wanda ya ɗauki nauyi shine Alhaji Habu Mu'azu, Progress Radio Gombe FM 93.3 daga 9 zuwa 10 na dare, sai na 11 na 30 da 31, wanda ya dauki nauyi Mala Sharif Foundation, na 30 BRTB Radio FM 93.95.3 Maiduguri daga 10 zuwa 11 na rana, na 31 BRTB Maiduguri daga 4 zuwa 5 na yamma, sai na 32 da 33, wanda ya dauki nauyi Alhaji Shehu Alhaji Lawal Shehu Talhat NTA Zaria daga 9 zuwa 10 na hantsi, sai Queen FM Zaria daga 5 zuwa 6 na yamma, sai kuma na 34 zuwa 45, wanda ya dauki nauyi Malam Inuwa Foundation Hadeja, na 34 ARTV Kano daga 9 zuwa 10 na dare, na 35 Jigawa Television Dutse daga 10 zuwa 11 na dare, sai na 36 Freedom Radio Dutse daga 3 zuwa 4 na yamma, na 37 Radio Jigawa Dutse daga 8 zuwa 9 na dare, na 38 Sawaba FM Radio Hadeja daga 9 zuwa 10 na hantsi, na 39 Muhasa FM Radio daga 9 zuwa 10 na dare, na 40 Muhasa TV Kano daga 4 zuwa 5 na yamma, na 41 Fa'ida Radio FM daga 9 zuwa 10 na dare, na 42 Rahama Radio daga 10 zuwa 11 na hantsi, na 43 Streaming Radio Jigawa daga 10 zuwa 2 na rana, sai na 44 NTA Dutse daga 5 zuwa 6 na yamma, sai na 45 NTA Hausa Abuja Star Times daga 7 zuwa 8 na dare, sai na 46 Alwalidain Charitable Foundation, Amana FM Radio Gombe daga 9 zuwa 10 na hantsi, sai kuma Malam Yasir Arafat Daure ya dauki nauyi na 47 Legend FM 98.7 Radio Daura daga 8:30 zuwa 9:30 na dare, sai kuma na 48 Kamal Global Links Nigeria Limited Daura daga Boston FM 92.1 Radio Daura Katsina, sai kuma His Excellency Alhaji Dr. Muhammad Bawumia, former Vice President na Ghana, ya dauki nauyin darasin a Iqra Radio FM 103.7 Ghana, sai kuma na 50 barista Maimuna Yahaya Abubakar ta dauki nauyi a Tozali TV Abuja da za a rika gabatar da shi live, sai na 51 Alhaji Abdullahi Usman ta dauki nauyi a Marhaba FM 99.3 Accra Ghana daga 4 zuwa 5 na asuba, sai na 52 Alhaji Yahaya Ahmad Kana German KP ya dauki nauyin Nasarawa State Broadcasting Service Kebbi daga karfe 9:30 zuwa 10 na hantsi, sai Alhaji Abubakar Umar Dutsen Mari Sardau Namba Gudu birnin Kebbi daga 10 zuwa 11 na me na hantsi, waɗannan su ne guda 53 da aka gama tantancewa, to Allah shi sa mu wanye lafiya wanda suka ɗauki nauyin, duka na kira sunayensu, muna roƙon Allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna, Allah ya rahama zuwa ga iyayensu, bukatunsu na alkhairi a wurin Allah, Allah ya biya musu, sharri da suke neman kariya Allah ya kare su, zuriyarsu Allah ta'ala ya ƙara mata albarka. Waɗanda ba su da halin ɗaukan nauyi suna da kyakkyawar manufa, su ma duk bukatunsu na alkhairi Allah ya biya, waɗanda suke da halin aikin alkhairi ba sa yi, muna roƙon Allah. Bayan wannan sai menene? Akwai tambayoyi ko? To bismillah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum.
A halin da ke mu ga sai ne da gane da tambayoyi, ana kada da kula da kai wanda za su rubuta tambaya, su tabbatar da cewa su tambayar da ba wai an karanta da shekaran da ya wuce ba, kuma yuhu ne ma'ana.
Abinda ke da muhimmanci a nan shine dole mutum gabanin ya yi tambaya kenan ya bi darussan baya ji an amsa ko ba amsa ba, in baka bin darasi watakila shi yake sa ba zai a iya amsa ba, kusan kowace rana akan samu tambaya aƙalla guda nawa, to a rana ɗaya yakan samu tambaya 500, idan za a yi tambaya 500 a rana ɗaya aka ce za a yi ta maimaita kaga ai bai yi ma'ana ba. Shi yasa abinda suke ba muhimmanci shine ana fara bada muhimmanci ga tambaya mai ma'ana da ba a taba amsa irinta ba, in ma kuma an amsa to lokacin ya ja da yawa. Allah ta'ala shi samu wani ya lafiya.
Ga wanda suke ne su za su turo dangoyoyinsu, akwai dangobin da muke tafati a kwanaki a wasu shekarun a za su ke turowa ta wannan lambar ta WhatsApp kawai zai saboda harkar rage nauyin turo dangoyoyin da yawa. Wato shi ne 08150921 in zan faɗa da turanci 08159202126. Malam ya tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum malam.
Wa alaikum salam.
Yake cewa an karama Allah muna fatan an fara azumi a sa'a. Allah ya ji kan iyaye da malamai gaba daya.
Amin.
Yake cewa dan Allah
malam. Amin ya hayyu ya qayyum.
Yake cewa dan Allah malam. Haushi an san sama ya kace. Na yi ta turowa ba a samu damar karantawa ba. Ina fatan za a karanta mu. Yake cewa ina bukatar sanin shin forest trading halal ne ko haram saboda yarana suna yin sa, shin kuma san akwai banki na musulunci da yake forest trading a duniya?
Akwai majma'ul fiqhil islami, suna da mujallata su mujallata majma'ul fiqhil islami wanda suka yi issuing number na 22 shafi na 229 sun yi magana gamsashe akan abun da ya shafi forex trading. Sun amsa tambayar kusan shekara 20 da suka wuce, don 2006 ne, kaga 20 years kenan zai zama. Na farko forex trading ga wanda ba su sani ba shine forex kalmomi biyu ne aka mai da su guda daya. Asali foreign exchange ne, daga cire FOR na foreign exchange, daga cire EZ sai aka hada su wuri ɗaya suka zama foreign. Wato asalin kalmar foreign exchange ne. Foreign exchange iya da alaka da exchange kudi, national kudi na wata kasa da national kudi na wata kasa. Amma modern wanda ake yi a yanzu ana yin sa mafiya yawa digital forex trading ne. Da an fi yin physical, wato cash kudi ko hard copy, amma yanzu akwai wanda ake yi digital. Canjin kudi yana da tarihi mai tsawo tun daga ancient time, amma modern exchange irin wannan na digital currency an fara shi 1996 ne, shekara 30 da suka wuce kenan. Sannan new modern version nasa an fara daga 2000 zuwa 2010, sai mu ce kamar shekara 26 zuwa a ce shekara 16 da suka wuce, to shine new modern foreign exchange da ake yi. Tambaya ta kan yawa akan forex, saboda yanzu a duk duniya babu financial market da ya kai forex market a duk duniya. A 2025 shekarar da ta kare, value na daily exchange na forex a duniya ya kai $9.6 trillion. Wato dalan Amurka $9.6 trillion. Kaga ya ninka fiye da biyu na GDP na Afirka kasashe 54. Kuma duk duniya amma da Amerika da China babu kasar da gross domestic product inta ya kai $9.6 trillion, duk duniya babu kasar. So wannan ya sa ya zama shine the largest financial market a duk duniya. Ga waɗanda suke yi tunda tambaya aka yi kar lokacin ya ƙare, in summary, forex trading akwai na halal akwai na haram. Ka'idodin da aka saka su ne in an kiyaye ya zama na haramu, in ba a kiyaye ba ya zama na me, in an kiyaye ya zama na halal, in ba a kiyaye ba ya zama na haramu. Na farko idan za a yi shi a tabbatar babu riba. Riba haramun ne saboda aya 279 a Baqara, ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minina fa illam high level na uncertainty yakan mai da kasuwanci ya zama algara. Na uku ya zama wadanda suke forex sun sa abinda ake cewa margin, zaka saka dan kudi kadan sai a kara maka a kai, wannan ya zama babu shi trading din sa. Na biyar kuma ya zama babu me, ya zama akwai risk sharing, ana na farko a ka'ida a samu spot transaction shine yanzu za a bayar yanzu za a karba in online ne ya zama idan ka tura za a turo maka da a ce sai ya zama a cikin minti ɗaya ko biyu bai zama time frame din bai wuce iya time na approving transaction ba wasu malamai sukan ce awa 24 idan aka yi babu laifi a ciki na ya zama kamar da muka faɗa duk wani abun da ya shafi na margin ko commission ko leverage an yi avoiding ɗinsa sannan na uku ya zama spot ya zama swap free ne akwai kuɗin da ake biya na swapping musamman waɗanda suke transaction na dare in ka yi swapping akwai kuɗi da za ka bayar to ya zama wannan swap free ne saboda ƙarin kuɗin a kai zai iya zama haramun kuma ya zama akwai provision na sharing risk in an kiyaye waɗannan ka'ida magana mafi inganci forex halal ne idan ba a kiyaye su ba yana iya zama haramun amma muhimmin abu shine akwai yadda ake iya bi a kiyaye su kuma akwai bankuna na musulunci kamar yadda aka tambaya da suke yi eh akwai bankunan musulunci da suke yi in ka je Dubai akwai Dubai Islamic Bank suna yin forex trading kuma Islamic Bank ne in ka je Emirates Islamic Bank yana United Arab Emirates su ma suna yi kuma banki ne na musulunci Al-Rajhi Bank na Saudi Arabia suna forex trading in ka je Bank Islamic Malaysia suna forex trading kuma banki ne na musulunci idan ka je ka Kuwait finance house suna yi kuma banki ne na musulunci bal ma yanzu akwai online Islamic bank da location ma bai da bambanci kamar Nomo bank asali mutanen Kuwait suka bude yanzu yana Ingila NOMO Nomo bank so online bank ne kuma suna iya yi akwai Al Hilal bank shi ma online bank ne suna iya don haka ala ayi halin akwai forex trading da ya halatta akwai wanda ya haramta ala ayi halin na halal din shi ya dace ayi kuma muna fatan sauran bankunan musulunci a Afirka za su yi aiki da irin wannan model din don adopting forex trading na halal wallahu ta'ala a'lam ko tambaya ya isa doctor bismillah bara mun tsaya a cikin suratu ali imran aya ta nawa ce na'am 184 aka tsaya ko za a tashi akan ta 185 aya ta 185 a sura ta uku wato suratu ali imran aramma kuma gwani kuma al-mufassir kuma gangaren kuma mathematician kuma statistician kuma honorable kada yi murmushi wani adam ita kalmar honorable fa yabo ne ba muzanta ba ta zo a hadisi manzon Allah da ya ce annabi yusuf al-karim ibn al-karim ibn al-karim ibn al-karim ya ce kai honorable ne dan honorable ne jikan honorable ne jikan honorable ne hadisin yana bukhari hadisi na 3390 so da wato mutum karimi ne kalmar karamci yabo ne ko muzanta so da ka honorable ka amsa na ji sallama ba sai na ji shi a umura wallahi kawai sai tura mu wani bidiyon sa clip wai ga zan daga jakar adam ma mu je ba shine alaka ta da kai magana fa take ta karshe kenan haka ne kwana nawa kenan yau kwana tara kwana 11 ne 11 ne wala shine communication na karshe sai anan da muka adugo ran 7 ne ga February yau kuma nawa ne yau 18 ya zama kwana nawa 11 ashe na fika kenan lissafin anan ko da yake sa'a nayi aran ma fi ni lissafi aran ma fi ni to ya turo min bidiyo aran ma na gan shi a umra ya ce ya mana addu'a dukan ku ya muku addu'a to Allah ya karba insha Allah ta'ala sai mu bada kuma dan abin sadaka ka san mu mutanen tsangaya ne gargawa ne in aka yi addu'a sai an yi mu arama sai na bada abin sadaka ko an yafe mun wannan
an yafe mu
arama yace an yafe mun to yau mun ci bulus kenan to bismillah Allah ya saka da alkhairi
a'udhu billahi minash shaitanir rajim من همزه ونفخه ونفثه كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن أدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور تبلون في أموالكم والذين أوتوا الكتاب ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور
كل نفس ذائقة الموت dukkan wata rai mai dandanan mutuwa ne wa inna ma tuwafauna ujurakum yawmal qiyama kuma abun sani kadai shine ana cika muku sakamakon aikin ku ne gobe kiyama faman zuhuziha wanda aka nisantar da shi aka tunkude shi daga shiga wuta wa udkhilal jannata kai riba yayi nasara وما الحياة الدنيا إلا الله تعالى يكاري مدغا يودر الدنيا يبام إيفن نيم الله هنا أسكي كان أيوكان دا مكي وانا آية أكانت مكطي أبارا أدرسين أشرين هبير وانا شيني درسين أكرش أدرس za'iqatul maut bana da ikon Allah kuma an za a dawo shekara mai zuwa ba sa raye yanzu za jama'a dewa sun koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ne daga ci akwai dan uwan mu yayin mu Dr. Kabiru Usman Kabo shine director general na ICIC a nan wurin Allah ya dauki rayuwar sa watanni kaɗan da suka wuce wata uku da kaɗan yana jinya a Manchester iya da yake a can yayi rayuwa ne ya tsawo kusan shekara 40 yana can ina gidansa a can na je na duba shi bayan dawowa lokaci kaɗan aka ce Allah ya dauki rayuwarsa muna roƙon Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa ya sanya aljanna ta zama makomarsa da makomar mu gabaki daya kuma bayan wannan aka ce ka irga manyan mutane a Najeriya kadai ba a Afirka ba a duniya ba da sau koma zuwa ga Allah za ka irga su ku ba da misali wanda an yi baran da su yadda bana aka yi babu su tsohon shugaban kasa baba Muhammadu Buhari Allah ya gafarta masa ya ji kansa kuma har ga Allah yana yawan bin darasin nan da muke yi yana yawan bin darasin nan in fact bin darasi na da ake sawa a shekarun baya a Kaduna tun bai san zai zama shugaban kasa ba ya tun abin da ya kara kusanci na da shi akwai wani misali ɗaya da in ta bayarwa kullum ya zauna yana yawan ba da misalin in ya ganni sai ya fashe da dariya sai ya ce ya tuna misalin misalin da na bayan na ɗan fulani da ya je sai yanko sai in ya dandani yaji ya ɗandana yaji sai bai kusa ce karka dai mun yaji karka dai mun yaji ɗan fulani sai ya ce to Allah ya sa an zama sarkin Kano in me kake so kai in ka zama sarkin Kano yace idan na zo na sai ko sai zan dandani yaji yadda nake so ba wanda sai ya ce ya rage wato shi duk sarautar Kano burinsa dan ya je sai yin kosai bakin hanya ya dandani yaji kada a matsawa sai ka jiddi aka mai da sarauta gaba daya so bana an yi babu shi Allah ya gafarta masa ya ji kansa akwai malamai da yawa daga cikin manwa Sheikh Dahir Usman Bauchi Allah ya masa rahama akwai wa Dr. Idris Abdul Aziz Allah ya masa rahama akwai wa Sheikh Habibu Yahaya Saura Allah ya gafarta a Sheikh Sayyid Hassan Jigir ai bare da su mun faɗa tafsirin ko ka manta a cikin Ramadan yana kuma na san na yi magana anan kar ka ruda ni a ran marufa ya gama ba sai wa na a ƴan kasuwa ga babanmu Alhaji Aminu ɗan tata, Allah ya gafarta masa ya ji kansa ya masa rahama, ga ko sati biyu da ya wuce zuwa uku babban limamin masallacin Juma'a na Ilorin ya rasu, Allah ta'ala ya gafarta masa. Na'am. Okay, to ga ɗan uwa da muke a karatu a nan shi ma jami'in tsaro, ba ni ma da cikakken labari sai yanzu da ya faɗa mahaifinsa ya rasu, Allah ya gafarta masa ya ji kansa ya yafe masa, muna maka ta'aziyya. Sai kuma wa wannan misalai, na'am. Sheikh Sani Daura shi ma ya rasu, Allah ya gafarta masa. Duk wanda ba mu kira sunansu ba, ƴan uwa da suka rasu ko sanannu ko ɓoyayyu, duka Allah ya gafarta muku da jikansu. Wanda nasu ya rasu uwa ko uba ko ɗa ko iyali ko mai gida ko aboki ko makwabci, duka Allah ya gafarta musu. Wannan hikimar kawowa shi ne ya bayyana mana ita mutuwar nan zahiri ne. To yadda muka karanta wannan ayar, gabannin kuma a kammala Ramadan akwai wanda a cikinmu za a waye gari babu shi. Shi ma duka ya shiga cikin kullu nafsin za'iqatul maut. Haka mutuwan ke zuwa one after the other. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dalilin saukan wannan aya, Ahmed Abdullahi ibn Abbas ya faɗa Allah ya ƙara masa yadda, shi ne Allah ya saukar da aya a Qur'ani. Sai yake cewa lalle mala'ikan mutuwa da aka ɗora gare ku zai zo shi ya ɗauki rayuwarku.
قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون.
الله يقول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. تكن سورة الشجرة آية تقوم شادية. Da Allah ya saukar da wannan aya cewa lalle mala'ikan mutuwa da aka wakkala shi, aka wakiltar da shi a kanku, zai dauki rayuwarku. Sai sahabbai suka ce wa manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi, ai wannan ayar a kanmu mu mutane take magana. Fa aina zikirul maut fil jinni wat tayri wal an'am. To ina kuma maganan mutuwa a cikin aljanu da kuma tsuntsaye da sauran dabbobi? Ai wannan da aka ce qul yatawaffakum mutane take nufi, ba ta nishin aljanu da dabbobi da tsuntsaye. Ina kuma maganan mutuwa kansu? Sai Allah ya saukar da wannan aya ta Ali Imran aya ta 185, kullu nafsin za'iqatul maut, dukkan wata rai mai dandanan mutuwa ne. Kalmar kullu min siyaghil umum, na daga cikin sigogi dan an faɗe su, yana game komai da komai. Kullu nafsin, dukkan rai. Amma duk da haka malaman Qur'ani suka ce akwai rayukan da Allah yake karewa ba sa mutuwa, su ne kaman matasan da ke aljanna, wildanun mukhalladuna. Wannan mukhalladuna su ba sa mutuwa, amma ko ma bayansu sauran halittu suna iya mutuwa. A ran ma akwai aya da zai taimaka na cewa dukkan wani rai zai mutu bayan wannan.
Kullu nafsin da'iqatul maut.
Banda ita wata aya ne dake da alaka da mutuwa a Qur'ani. Shi ne kin ko za mu kare ko an yi huri ko wani abu dai da ya dace.
وهو القاهر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون.
جزاكم الله خيرا. وانا مثالي لسكين سورة الزمر آياتا 68 ده الله يكرا ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. سيأك في إلا من شاء الله سونا إلو وانا نمو الدان مخلدون ده. Kuma nufika fiye ukura da an yi kuri a cin wannan trumpet din, abinda da Hausa akan ce kaban a ce cikin ƙaho, sai muke fasara trumpet sai mutane su tashi. Wannan aya ta Zumar ta 68 ke bayyana cewa dukkan halittu za su mutu, amma sai ce sai waɗanda Allah ya so, kaman matasan da ke aljanna wanda su suke hidima ba sa mutuwa. A magana mafi inganci, ga kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika bil jalali wal ikram, cikin suratul rahman aya ta 26 zuwa 27. Muhallu shahid shine dukkan rai zai mutu, da mutum da aljan da tsuntsaye da dabbobi, babu wanda zai tabbata a duniya. Don haka kullu nafsin, kalmar nafsu a ka'idar larabci na zuwa da ma'ana biyu, ko ta zo da ma'anar rai kadai ko ta zo da ma'anar rai da kuma gangan jiki. Ala ayyi halin anan kullu nafsin, yana dauka rai ne da gangan jiki saboda dandana mutuwa gangan jiki na dandanawa sannan kuma me rai ma yana dandanawa don haka nafsu a nan wurin yana daukan albadan warru gangan jiki da rai dukkanin su idan mutun ya mutu kowanne sai ya dandana mai imani yakan zo madda sauki mara imani kuma yakan zo da me da tsanani zuwa gare shi don haka kullu nafsin dukkan gangan jiki da rai za'iqatul maut za su dandani mutuwa ka taba kaman gishiri ko ka dan alamiya za ka ce zau za su dandana wato dandanawan harshe me yasa aka kwatanta mutuwa kosai ne idan da bude fadan sai an dauko kosai baya daya ya zama me ainul yaqin kuce na dauki kosan sai nayi bude baki da shi sai nace kai kosan nan yayi dadi ya zama me haƙƙul yaqini wato yaqini ne saboda babu dan adam da a kusa da shi ba a taba yin ta ba in aka ce babanka na raye ina kakanka ka ce za'iqatul maut dan a nuna maka ita ba ilimin yaqini bane ilimin yaqini bane dan tanawan yaqini ne kowa sai ya koma zuwa ga Allah shi yasa Allah yace kullu nafsin za'iqatul maut a ran ma da zakuna so kawo bari ba wurin ta in akwai ka ba mu ayoyin da suka fara da kullu nafsin za'iqatul maut alqurani guji su
kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum الشر والخير فتنة وإلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون
أرما كامنا كل نفس ذائقة الموت قد أخوى القرآن نفر قوة تسمك تفسير آل إمران آية تقرية ثمانين دا بيار تبيو كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وانا ذا مسورة الأنبياء كنا آية 35 فقال أنما كل نفس ذائقة الموت نأكو كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون ذي ذا مسكين أنكبوت كنا آية 55 فأدو وأنا آية الله تمنى قوة ري ذات الموتوى kuma siyayyen halitta tsira da aminci tabbata gare shi akan mutuwa da yazo yana mana wa'azi da yake ce mana aksiru zikra hazimil ladza wannan hadisi yana cikin sunan na Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alai hadisi na 2083 yake cewa ku yawaita ambaton wannan mai yanke jin dadin wannan mai yanke jin dadi iyalanka suna tare da kai kana ta hidima babu dare babu rana ka dauki dauyin su shidab wata ran ana tafiya sai a da musu da gawarka daga ai ta yanke musu jin dadi duk magidanci fa fashin sa ƴaƴan sa ne ƴan uwan sa kudin makaranta kudin hayan gida kudin magani kudin dinki kudin kaza da kaza duk ba shine fadi tashin ba idan kai wahala kake sha ai su dalilin kada wanzuwa dadi suke ji daga an dauke ka sai zama an tona asirin su sai wanda Allah ta'ala ya rufawa asiri shine fa mai yanke jin dadin kai kana wahala amma dalilin rayuwarka da yawa dadi suke ji ranar da baka nan shikenan kuma asirin su ya tono musamman a wannan society da kulawa da marayu da yin aiki don Allah yayi karanci annabi yace ku yawaita ambatuna mai yanke jin dadin nan alal aqalli yana kuma mana nasiha da mu yawaita tuna mutuwa a sallah dan me dalili wata ran fa akwai sallar da in kai ta ba za ka yi ta bayan ta ba wani idan yayi azhar ba zai yi al'asar ba wani yayi al'asar ba zai magriba ba wani yayi magriba ba zai isha ba wani yayi isha ya shiga ya kwanta gabanin asuba ga wasu za a samu shi yasa akwai sallar da in kai ita ce ta karshe kuma mutuwan nan ba ta bar kowa ba Allah ya ji kan dan maraya don yace kasa mai cinye cinye ta cinye kaka, ta cinye iyaye a fan a tashi, wata rabu za ta cinye. Ta cinye kakanninmu, ta cinye iyayenmu. Mun tashi muna ƙanana da burbuɗin kakannu. Muka zo, yau babu uwa, babu uba sun koma zuwa ga Allah, Allah ya ji ƙansu. Kawunai aka yi ta ɗiban su, bakkanu aka ɗebe su. An ɗebe kakanninka, an ɗebe iyayenka, ai ko ba aya ba hadisi ka san mutuwa tabbas ne. Kana matsowa gare ka. According to the population reference bureau, suka ce tun daga halittar duniya bisa ga alkaluma da suka kiyasta ba nassi bane, alkaluma ne da suka kiyasta, suka ce adadin jama'ar da Allah ya halitta a duniya mutum biliyan 117 ne. An kiyasta biliyan 117, sai suka ce a yanzu da muke magana a duniya by December 2025, wanda suka koma zuwa ga Allah a wannan adadin akwai biliyan 109. Biliyan 109, saura nawa? Saura biliyan 8 da ɗan kaɗan. Kana iya cewa a cikin duk mutanen da Allah ya halitta a duniya, a cikin duk 94 sun rasu, ƙwaya 6 suka saura a duniya. A duk jama'ar da aka halitta, 94% gone, remaining 60% only, a duk duniya. World Economic Forum suka ce dukkan shekara a yanzu adadin jama'ar da ke rasuwa a duniya a kowane shekara akwai akalla mutum miliyan 56 a kowace shekara in ba a samu babbar annoba ba. World Economic Forum da ke Davos, a wasu shekaru na yi sabin a matsayin speaker nasu, mutum miliyan 56. In ka ce miliyan 56 a kasashen da muke da su a duniya, kasa nawa ne yanzu a duniya? A United Nations akwai kasa 193, in kuma ka hada sau da member countries akwai biyu, ya zama 195. So kasashe 166 a duniya population ɗinsu bai kai mutum miliyan 56 ba. Ashe jama'ar da ke mutuwa a duk shekara sun fi adadin mutanen kasashe ɗai guda 166 a cikin 193. Yanzu a Afirka ka cire Najeriya, ka cire Ethiopia, ka zo ka cire Egypt, ka zo ka cire Sudan, ka cire Congo, kasashe da wadda suka kai ba mutum miliyan 56. Duk sauran kasashe da kake gani na North Africa da kake gani, irin su Egypt, su irin su Morocco, irin su Algeria, irin su Tunisia, ba su kai haka ba. Tunisia ba su ma kai miliyan people ba. In ka tafi irin UAE gaba dai adadin su bai haka bai kai haka ba. Kasar da tafi kowace jama'a a Middle East a cikin Larabawa, in ka cire Egypt din, ai Saudiya ne, duka 35 million people ne. So wannan fa miliyan 50 da ke shi mutuwa kowane shekara, wannan bai nuna mana cewa mutuwa wa'azi ne? Wallahi sai mu ji tsoron Allah, rayuwar nan babu tabbas. Wata ran mu ne, wata ran ba mu bane. Mun tashi ana iya gaya mana kakarka ware ya rasu, ga wannan kakarka tana raye, babu ita. Ka tashi gaban iyayenka da gatanka, ka fita ɗakin mahaifi ka shiga ɗakin mahaifiya, yau babu su. Babbanninka wane-wane babu, ƙummominka wance-wance babu, kawunanka wane-wane babu, gwaggunanka wance-wance babu, kuma kai sai ka ce za ka tabbata? Bare mu hada ƴaƴa ma mun binne? ƴaƴanka ma ka binne kuma ka ce za ka tabbata? Ai ba zai a tabbata ba jama'a. Inda ana tabbata aida a wanda suka rigaye mu, akwai wanda ya tabbata? In tsoron Allah ne, ina Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? In arziki ne, ina Ƙaruna? In security ne, ina Fir'auna? In jarinta ne, ina irin su Khalid bin Walid? Ina su Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu? Wanda shaidan ma yana kaucewa a hanya ya gabu da su a duniya, amma duk da ƙarfin su nan da jarintar da suka nuna sun koma zuwa ga Allah. Khalid bin Walid bai taɓa zama komanda a yaƙi aka yi nasara a kansa ba, Saifullah, amma duk da haka ya koma cikin ƙasa sama da shekara 1400 yana kwanta a cikin ta. Abba bai ishe mu darasi ba? A ƙasar nan mun zauna, akwai wanda suka mulki ƙasar suna ma gidan mulkin Allah ya ɗauki rayuwarsu. In ilimi yana sa a zauna, yanzu ina Ali Sheikh Muftil Am, wanda yake shine ra'isu majlisi kibarul ulama, limamin da yake limanci Arfa, ya koma zuwa ga Allah, an ba Sheikh Saleh Fauzan Al-Fauzan. Wannan ba misalai ba ne? Ba su ne manyan malaman duniya ba? Ita mutuwa tabbas ce. Shi Qur'ani bai rantsuwa akan za mu mutu, don mutuwa haƙƙul yaqini ne, babban abin da ke gaya mana shine wallahi bayan mutuwa akwai wata rayuwa, kuma ingancin rayuwar ya ta'allaka da yayi muka rayu a duniya gabanin mu mutu. La dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati kana qabla al maut yabniha, fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha. Allah ta'ala shi samu wanye lafiya. Dan haka za'iqatul maut, za'a dandanin mutuwa. Kalmar al maut wajen malaman adabi, kalmar da aka ciro daga al maut, ko a ce al maut ko yamitu da makamantansu, al-maut ta maimaitu sau 145 a Ƙur'ani. Mutuwa 145. Sannan kalmar al-haya, ko abinda aka ciro a cikinta wato rayuwa, ita ma ta maimaitu sau 145 a Ƙur'ani. Adadin ambaton mutuwa shine adadin ambaton rayuwa a Ƙur'ani. Kowanne ya zo 145 times ne. Ai wallahi magana sai Allah. Kai ka san kiyaye lissafin nan ba dan adam ne maganar ba. Sai ka san Allah da yayi a kiyaye adadin. Sai ka san Allah sai Allah ne. Shi yasa Allah Allah ne, babu kokonto a gaba. Allah Allah ne, ba mai kiyaye wannan in ba Allah ba. Kai ka yi thesis na degree ko MSc ko PhD, ka isa ma ka kiyaye mai kiyaye yanzu? Kai ka ajiye shi kenan ya wuce. Yanzu ka dauko shi a kudi ka aka. Wata kalmar ban an canka, an ce sau nawa ka faɗe ta, baka ma san ka manta da ka faɗe ta, bari ma ka san sau nawa ne. Allah Allah ne. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, wa inna ma abun sani kadai adatul hasr. Bayan wannan bayani ba wani bayani. Tuwaffawna, ana cika muku. Ujurakum, sakamakonku, yawmal qiyamah, gobe qiyama. Wannan aya tana bushara ga mai imani, tana kuma tsoratarwa ga mutumin banza. Mai imani da duniya aka cuce ka ko aka zalunce ka, ko aka dake ka ko aka daure ka, ko aka maka zuki ta malle, ka sani ayyukan da kai kai hakuri, gobe kiyama Allah zai cika maka. Shi kuma wanda yake shedani a duniya, ya zama azzalumi ne ko barawo ne ko fasiki ne ko kuma mai cutar da mutane, to ana tahdidi, ana masa kashedi cewa gobe kiyama fa ranar kin dillanci ne, ba ma dillanci ba, kasuwancin ma abun ki ne gobe kiyama. Shine ana cikawa kowa sakamakon aiki. A duniya ne ake neman alfarma, a lahira wannan alfarmar ba ta da amfani gare kan baka da imani. Dole sai mai kowa aikinsa za su iya auna masa gobe kiyama kwalitin aikinsa ke kubutar da shi. Kin aikin bai da inganci, babu inda bai je. Ni da ku Allah ta'ala ya mana baiwa da yin kyakkyawan aiki. A duniya ake yin aiki na neman shiga aljanna, ba a lahira ba ne. A nan gidan da muke zaune na duniya ake nema. Mu yi ayyuka na alkhairi da dukiyarmu, mu yi ayyuka na alkhairi da iliminmu, mu yi ayyuka na alkhairi da gabbanmu. Idan ba za ka iya ba, sunna ta ce ka kame gabbanka daga cutar da wani. Wannan kame gabban da kai sadaka kake yi wa kanka. Kai da kanka ka kare daga cutarwa, to sadaka kake yi wa kanka ga kanka. Wannan yana daga cikin abin da ya karanci a yau ga mutane da yawa, shine kame gabbai daga sabon Allah. Mutane suna shagaltuwa da wasu sun manta da alaƙarsu da Allah. Zai zauna ya mutane ke sabi shi kuma baya aikin alkhairi. Salloli guda biyar ma bai iya kiyayewa, amma yana iya zama ya ce wani mutumin banza ne, wani mutumin kwarai ne. Da na banza da na kwarai din mai yiwu a wurin Allah duk sun fi shi daraja, amma shi bai sani ba. Shi musulmi na kwarai yana damuwa da aikin kansa ne, ba ayyukan wasu mutane ba. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama, an kira ta da ranar kiyama, saboda rana ce da mutane suke tashi gaba ga Allah, kuma shi sabi da ake a tsaye ake wa mutane. Za a tashi ne babu takalmi, ba riga, babu wando, kuma tsirara haihuwan mahaifiya. Nana Aisha radiyallahu anha ta ce cikin jan manzon Allah, tsirara maza da mata tsirara. Siyayyen halitta ya ce bala'in tashin kiyama ya fi karfin ɗan adam ya gane mace ne a gefensa tsirara take, ba zai ma iya ganewa ba, saboda ranar ta kai ranar. Kwakwalwar mutum da tafasa ne a kansa, saboda za a sauko da rana dab da kabu bai wuce mil ɗaya ba. Yanzu according to geographers, the distance between the earth and the sun is approximately 147 million kilometers. Daga nan kasa zuwa rana akwai tafiyan kilomita miliyan 147. Amma ranar kiyama za a kawo ranar dab dab da ka, da kwakwalwa ma ta tafasa yadda ka san ake tafasa ruwa a cikin tukunya to wai sai gane wani na gefen su tsirara kuma sai a tsaya akan ƙyar yatsa kwaya daya agelgel za a yi a manta da mutane ga baki dayan su Allah ta'ala ka samu wanye lafiya Allah ka samu wanye lafiya Allah ka samu kai labari a wurin kiyama Allah ka samu kai labari a wurin kiyama na'am haka faman zuhuziha anin nari dukkan wani wanda zuhuziha ai unjiya ibn usaymin rahimahullah yana fassara faman zuhuziha ai shine faman dufi'a bil mushaqqa washidda anin nar wanda aka tunkuɗe shi da ƙarfi daga wuta saboda haka sai yan halitta yake mana da yazo mana da qur'ani ya karantar da mu ingantattun sunnonin sa wallahi tunkuɗe mu yake daga wuta shi yasa yake kwatanta kansa da mu da cewa kaman mutum ne ya hura kandir sai kwari suna zuwa za su faɗa yana kaɗe su kada su shiga ya ce to haka muke wuta ce muke zuwa mu sai mun shiga shi kuma yana kaɗe mu ce a kar mu shiga yana kakkaɗewa haka sai yayyen halitta yake mana sallallahu alaihi wa sallam iya tausayin mu fiye da yadda muke tausayin kanmu iya son mu fiye da yadda muke son kanmu yana jinkan mu fiye da yadda muke jin jinkan kanmu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka dukkan wani wanda aka nisantar da shi daga wuta wa udkhila aljannata aka shigar da shi aljanna faqad faz haqiqa ya rabauta wallahi duk duniya da lahira babu rabautuwa da ta kai a zo filin kiyama a kira sunanka a hada ku a ce udkhuluha bi salam wallahi duk duniya babu abin da ya kai wannan dukkan rayuwar duniya da lahira babu wani abin da ya kai wannan wannan ya fi ka gama duk karatunka da first class ya fi ya zama duk abin da ka nema a duniya Allah ya baka saboda duk abin da ka samu a duniya in an je lahira an shiga uku to wallahi al'amari ya lalace dukkan rayuwar duniya in dai a lahira ba a ciri ba ta zama hayaniya ne da bankaura don haka faman zuhuziha anin nari ita ma kalmar annar ta zo a Qur'ani sau 145 ne don haka duk wanda aka nisantar da shi daga wuta aka shigar da shi aljanna fiyayyen halitta ya ce yi uta bi an'ami ahalin duniya za a zo da mafi ni'imar mutum a duniya mafi ni'ima hadisi na Bukhari na 1168 mafi ni'ima a duniya sai a shigar da shi a wuta na ɗan sakan ɗaya duk duniya ya ji kowa jin daɗi waɗanda ake ce an haife su da silver spoon wato tun daga haihuwarsa bai taɓa sanin wahala ba ai mu mun san wahala mun je tsangaya mun zauna mun je gona mun yi noma mun je kasuwar ƙauye amma shi wannan bai taɓa sanin wahala ba a duniya sai a zo da shi a lahira sai a sa shi a wuta na sakan ɗaya sai a ciro shi sai a ce hal marra bika na'imun fi duniya don Allah a duniya ka taɓa jin daɗi sai ce wallahi ban taɓa jin daɗi a duniya ba sai a kawo wanda ya fi kowa wahala a duniya shi tun da ya tashi kullum a laro ne bai taɓa sanin jin daɗi ba wanda a duniya yau in ka bashi shinkafa da fafiya har abada ba zai manta ba ya ci shinkafa idan yayi sa'a ya shiga aljanna idan yayi sakan da sai a tambaye shi don Allah ka taɓa shan wahala a duniya sai ce wallahi dai ban taɓa shan wahala ba ya mamanta da wahalar duniya sai sa duk daɗin duniya in ba shiga aljanna ba asara ne Allah ta'ala ka samu wa aljanna ya Allah duk abin da zai nisantar da mu daga aljanna Allah ka nisantar da mu daga gare shi wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ita rayuwar duniya ba komai bane sai dai jin daɗi na yaudara ita duniyar nan mai yaudariya ce shi yasa hadisi na Imam al-Bukhari rahmatullahi alayh manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yana mana magana akan jarrabawa ta duniya yace mal faqr akhsha alaykum walakin akhsha an tubsata ad-dunya alaykum fatatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum annabi yace wallahi ba talauci nake muku tsoro a duniya ba a talauci ba abun tsoro bane abunda nake muku tsoro a duniya shine a shimfuda muku duniya ku ji dadi ku more har duniya ta halakar da ku yadda ta halakar da wanda suka rigaye ku hadisin nan yana Bukhari hadisi na 415 abunda yake jin tsoro shine duniya ta halakar da ku yadda ta halakar da wanda suka rigaye mu amma duniya ba abun tsoro bane ba abun yaudara bace lahira ita ce tabba fiyayyen halitta yana mana kaskancin duniya yace la mawdi'u sawdi ahadikum fil janna khayrun min ad-dunya wa ma fiha hadisin iya bukhari hadisi na 2892 yace inda dayan ku zai ajiye bolala sa ko san nasa aljanna kasan in mulki yayi mulki sai an dan rike wani abu ake takawa don da zaka ji yar sandarka da sarakuna ke rikewa kai ma ka shiga aljanna sarki ne kai ma yiwa royal highness ne amma na aljanna ma ba da duniya ba ko inda zaka ajiye yar bolalarka ko dan wani abu mafificinka inda ka ajiye wannan wurin a cikin aljanna yafi duk duniya da abin da ke cikin duniya wajen da aka ajiye darajar sa yafi duk duniya da abin da ke cikin duniya yanzu ita duniyar nan da Allah in Allah ya tara mutum dukkan ninta idan yaje gida a daki goma yake kwana ko daya gado nawa akan gado daya akan gadan duka katifa da yake rufewa bangare daya a dakin fa bangare daya da dakin mafa baka cika shi kuma duk kudin mutum da Allah waye zai iya zama wuri daya cika ji guda 500 duk maitar in an cika za daya sai an nemi ruwa daga nan an ga maitar to kaza dayan nan ta wuce da 2000 ne zuwa 10000 dukkanta to kai ta ma naira 50 a ce kaza Saudiya ne mu ma kai ta haka a ce balarabiyar kaza ce ba ma bakar fata iri na ba a ce balarabiyar to a ce kaza 50 so duk maitar mutum da kudin san ya ce wannan ta ishe shi me ya sauran kudin duk tsadan kaya dai set ne ake sawa ba mutumin da zai sa goma so kaddara mutum yana da kuɗi sai ya sa gara set goma ya fito yanzu ya ba kategorin masu kuɗi ya zama mai mahaukaci in ba a gaya mar ba tsoron su ake ji amma sunan sa menene mahaukaci anan ma zan iya faɗa mahaukaci kuma fa duk mota ne wata mallaka ɗaya kake shiga duk iya basi duk bala'in ka sauran sai dai su jika mai kanti amma dai zaka shiga kuma a ɗayan menene fit ne baya daya duk mai karka kulan nan nawa ne eh ce in ka sa biyu ka zama me ba ruwa na ku ka fada kuma agogon kwaya daya ne in ka sa biyu ka zama me takalmin daya ne in ka sa biyu ka zama me sai kaga duniya mai yaudariya ce duk fadan abin da ake bukata a samu rufin asiri a rayuwa bai taka kana ya karya ba amma sai a shagalta da duniya har a tara ta a tara mutum ya mutu tara dukiyar ta gagare koma zuwa ga Allah kuma yaje canje ita bayani ko da larabci ko da Hausa wallahi alam amma dole sai yayi bayani su kuma magada anan bai sa ba su kare a kotu saboda ba a musu ma tarbiyyar yadda za su kula da bayan sa ba ita duniya mai yaudariya ce wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur mata'ul ghurur kalma ta karshe da zan faɗa shine wani balaraben kawai ya ga Allah yana yawan sifata duniya da cewa jin daɗi ne mai yaudariya jin daɗi ne mai yaudariya sai ya ce bari ya san me hakikanin mata'ul ghurur da Allah yake kira duniya da mata'ul dunya din nan asalin ma'anar saboda duk kalma tana da ma'anoni daban-daban ko literal technical kala-kala sai ya ce don ya san ma'anar bari ya je kauye saboda larabci standard fusa an fiye yin sa ada a kauye da ya je kauye sai ga wata yarinya ta bi kariya a guje sai ta dawo da ta dawo sai uwa ta tambaye ta me ya faru sai ta ce aka zaki mata ta dauki mata ne sai ce da mu shi abin da yazo ne ma ya san mata ne shi sai bi kariyar bai bi kariyar sai ta yadda abin da ke bakin ta sai samu irin tsumman da mata ke kunzugu lokacin da suke al'ada wannan tsumman shine mata din shine jin dadin duniya da Allah ya kira Qur'ani wannan ba fa part na yanzu ba irin kunzugu na da da ake yin nan to wannan tsumman shine jin dadin duniya to yanzu mutum ya zo ya same ka shi aka rabar kalla ga kyautan wannan da Allah ya girmama kai ko walakanci yayi ko kuka fada subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid wallahu ta'ala a'lam amin ya sayyidi ya sayyidi